Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Babu Yakubu makera da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 27 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfil dan takarar Democrat Joe Biden ya zargi shugaban kasa cewa ya karaya a yaki da cutar coronavirus. Yayin da shugaban Donald Trump yake maidawa tsohon mataimakin shugaban kasar martani a wani gagarumin dangamin yakin neman zabe a jihar da ake kira Fagen Daga. A jiya Litinin kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sake yi wa kasashe kashedi cewa a daina saka siyasa a harkar annobar COVID-19 tana mai cewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya kana cutar na ƙara ta'azzara. Kasar Afirka da ke Afirka ta yabba ta fara samun yan rikice-rikice kafin zaben ranar 31 ga watan Oktoba kana masu fashin baki na nuna damuwa akan yiwuwar ci gaba da samun rikici a kasar.
Kanan labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa fasarin binin abinci a Najeriya ya isa birnin tarayya Abuja inda ake kira wa gwamnati.
Kamata gwamnati in aka kawo taimako su yi kokari su raba ma talakawa ba wai za a aje har wasu su lalace ba daga baya iri wannan abun da ba zai faru ba.
Haka kuma za a ji cewa wasan bai tsaya kan rumbunan gwamnati ba kadai har da na kungiyoyin agaji a Adamawa.
Hatta silin din roba silin din mu wasu sun ciccire glob na wuta ma ba a bari ba. Ofishin nan dai yanzu aka yanka shiga babu abun da zaka gani sai faifofi da takardu su ne kawai suke zube a ƙasa kamar da an ci gari da yaki.
Domin samun damar shiga sassan Najeriya da ma jamhuriyar Niger dan kawo muku rahotannin abubuwan da ke faruwa a yau ma za mu jingina shirin tsaka mai wuya. Amma yanzu sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dan takarar Democrat Joe Biden yana zargin shugaban kasa cewa ya karaya a yaki da cutar COVID-19 yayin da shugaban kasa Donald Trump yake maidawa tsohon mataimakin shugaban kasar martani a wani gagarumin gangamin yakin neman zabe a jihar Pennsylvania da ake kira Fagen Daga. Donald Trump shine shugaba mafi gazawa wurin aiki, mutumin da bai san aiki ba amma yake kokarin jan ragamar kasar a cikin wannan annoba, inji Biden a lokacin da yake jawabi ga taron jama'a a Pennsylvania a wani gangami da ya cikin gaggawa akan hanyar sa da rana a jiya Litinin. Sa'o'i kalilan kafin haka Trump ya kira abokin karawarsa a zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba da dan takara mai ban tausayi kana ya musanta cewa gwamnatinsa ta karaya a yaki da coronavirus kamar yadda campaign din Biden ke faɗi. Da yake jawabi ga manema labarai a filin saukan jirage na Allentown kafin taron gangaminsa na farko a cikin gangami guda uku da ya yi a jiya Litinin a Pennsylvania da ake kwatantawa da filin Daga, Trump ya ce Biden shi ne ya karaya da rayuwa. Amurka dai tana da sama da mutum miliyan 8,600 da aka tabbatar da sun kamu da cutar COVID-19, adadin da ya haura kowace ƙasa a duniya. Kana mutum 225,000 ne suka mutu da cutar. A jiya Litinin kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sake yin kashedi ga kasashe cewa su daina saka siyasa a harkar COVID-19 tana mai cewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya kana cutar na ƙara ta'azzara. A jawabin da hukumar ta saba yi, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a makon da ya gabata an ga karuwar kamuwa da COVID-19 mafi muni tun lokacin ɓarkewar cutar. Galibin kasashen arewacin duniya na ganin karuwan kwanciyar mutane a asibiti da kuma batsewar mutane a sashen kulawar gaggawa a Turai da Amurka. Tedros ya faɗa a cikin wannan lokaci cewa shugabanni da dama a duniya suna ba da muhimmanci wurin kimanta lamarin da kuma ɗaukar mataki kamar saka dokar hana zirga-zirga da yin aiki da ɗaukar karatu duka a gida da ma wasu matakan daƙile yaɗuwar cutar. Tedros ya ce kasashe da suka yi aiki da shawarwarin masana kimiyya sun yi nasarar magance cutar da rage yawan mace-mace, amma ya ce kasashen da suke saka siyasa ake kuma rashin mutunta shawarwarin masana kimiyya da likitoci ana yaɗa rudani da yawan kamuwa da cutar da ma yawan mace-mace. A jiya Litinin kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Kelly Craft ta yi yunkurin tallatar da batun shiga tsakani da Amurka ta yi a kwanan nan na sasanta dangantakar Isra'ila da kasashen Larabawa. Kada ta yi kira ga takwarorinta a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da su mara wa aikin Amurka na shekara da shekaru da tabbatar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya baya, su kuma amince da shawarar shugaba Donald Trump. Al'amura sun fara canzawa a yankin, inji Kraft. Kamar yadda shugaban kasa ya faɗa, an buɗe sabon babi a yankin. Ta yi nuni da yarjejeniyoyi da aka sanya hannu a fadar White House a ranar 15 ga watan Satumba na kyautata dangantakar tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa na Gulf guda biyu da suka hada da hadaddiyar daular Larabawa da Bahrain. Wannan yarjejeniyoyin su ne na farko da aka kulla tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa a cikin shekaru 25. A ranar Juma'a, Trump ya sanar cewa Amurka za ta fidda Sudan a cikin jerin kasashe da suke tallafawa ayyukan ta'addanci, bayan da gwamnatin wucin gadin kasar ta amince da biyan diya ga Amurkawa da ayyukan ta'addanci ya rutsa da su da iyalansu, kana ta kyautata dangantakanta da Isra'ila.
To, in an jima kaɗan, Baba zai sake dawowa da ci gaban labaran. Kafin nan, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wawun shirin-binan gwamnati ya isa birnin tarayya Abuja, inda hallamarin ya yi sanadiyyar asarar rayuka, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Sale Shehu Ashaka ya haɗo mana.
Zuwa yanzu an tabbatar da asarar rayuka a babbar ruwawar da aka yi a Abuja a garin Gagwalada, inda mutane suka yi dafifi suka fasa rungunan abinci da ya janyo turereniya da haddasa rasa rayuka da samun raunuka. Alhaji Halilu Auta basarake ne a yankin Gagwalada, ya bugi jaki ya bugi teki.
Ya kamata gwamnati in aka kawo taimako su yi kokari su raba ma talakawa, ba wai za a aje har wasu su lalace ba, daga baya iri wannan abun da ba zai faru ba, kuma wasu sun san cewa akwai abinci da aka adana a wajen. To ka ga shi ya sa wannan abu yake faruwa, kuma ana kira matasa ko da sun je kwasa abincin da su kiyaye wasu abubuwa wanda aka aje a wajen, don wannan abu ya kai ga wasu ma an jima wasu ciwo da dama a wuraren. Wallahi,
gwamnatin birnin tarayya ta zayyana waɗanda suka fasa rumbunan da cewa masu aikata laifi ne, don tuni ta kammala raba kayan tallafin coronavirus. Alhaji Abbas Idris shine shugaban hukumar agajin gaggawa na Abuja.
An kalura a gabana yanzu wannan report ne wanda muka rubuta, an riga an gama shi, an wallafa shi. Idan ba mu gama raba kayan nan ba, ba za mu rubuta wannan report ba, saboda haka ba mu da wani kaya da aka ajiye na tallafi na wannan wanda shugaban kasa ya ce a bayan lokacin da aka yi lockdown ko kuma lokacin coronavirus. Duk waɗannan maganganu ne kawai da ake soke buruce irin na mutane da suke faɗi. In aka ce haka, to me kai, akwai tallafi da ake bayarwa na kayayyakin magunguna ne, da aka je aka farfasa store na magunguna ana kwashe kayayyaki, akwai tallafi da aka ce a raba na babura da kekuna da sauransu da mutane suka saya suka aje nasu ko kuma suna so suna saidawa, akwai tallafi da aka ce a bayar na kwanon rufi da sauransu. To duk in ka duba za ka ga kawai kan cewa mutane ne waɗanda yake barayi, kawai waɗanda ba su san zafin kansu ba, kuma ƙasarsu ce duk wannan abin da ake yi kuma ana yi ne don saboda matasa don gobe. Ya kake iya gane talaka a wannan tsari? Talakan da ya zo da mota ya juye bayanta aka ɗora mishi kaya ya je sauke ya sake dawa, ko talakan da ya zo da babur ya loda ya tafi da shi, ko kuma talakan da ya zo da keke napep ya loda ya tafi da shi, su ne talakan da aka ce a bada wannan tallafi? In ka duba ka gani wasu fa daga wasu ƙauyuka suka yi loading, suka cika trailer, suka kamo hanya suka zo suka juye bayan trailer suka dinga ɗurawa, wa'annan na talakawa ne?
A yanzu dai akwai alamun gwamnati da sauran cibiyoyin adana abinci na Abuja na sauyawa kayan abincin wajen zama don gudun masu warwaso. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To, Allah ya kyauta, a gaida Sale Shehu Ashaka. To, daga Abuja sai mu leƙa jihar Adamawa, inda a can ma aka wawashe rumbunan gwamnati da ma na ƙungiyar agaji ta Red Cross. Sai dai rundunar 'yan sanda ta samu nasarar kame aƙalla mutum 120. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Duk wadda dokar hana fita da gwamnatin jihar Adamawa ta kafa ko a wannan Litinin, sai da aka kai farmakin wasosu a wasu ƙananan hukumomin jihar kamar Mayo Balwa, inda baya ga gidan gona. Haka nan sakatare ƙaramar hukumar ma bata tsira ba, kamar yadda wannan mazaunin garin ya tabbatar min.
An ba maka fansikin na mabalo da ajirin na mabalo yanzu aka mutu a suna ta jiban kaya. Tun fasa gidan kiwo da ya koyi gina fansikin nan da kuma
haka. Akwai kayayyaki na wajen?
Akwai dama kayayyaki wanda ake tunanin cewa irin an kawo na tallafin manoma da za a bara ba mutu bashi nan. To akwai wannan kayayyaki sosai dama an kawo tirela an sauke.
Wasu wuraren da aka yi wa ta'adi. Hada rumbun ajiye kayaki na hukumar custom da ma kuma ofishin kungiyar bada agaji ta Red Cross Shu'aibu Dauda da ke zama shugaban kungiyar agajin ta Red Cross a jihar Adamawa ya ku tabbatar da faruwar wannan lamari.
Yan bata gari sun aukawa ofishin headquarter Red Cross na jihar Adamawa wanda yake nan daura da asibiti da tarayya da ke nan Yola wato FMC. Wayannan bata gari dai Malam Ibrahim ba abun da suka rage a wannan ofishi baitin dakunan ajiyan kayayyakinmu da suke ciki wanda muke ajiyewa wanda kwalba da kota kwana da wasu kayayyakinmu masu amfani to sun fasa hadda ofisoshinmu sun kwashe mana kwamfutocinmu da laptop namu da duk wani abu da mai amfani a wannan ofishi din hatta tebura file cabinet babu abin da aka bari a wannan ofishi Malam Ibrahim idan banda roofing na kwano ita kadai aka bari mana a wannan ofishi wato abin da zai baka mamaki hatta silin din roba silin din mu wasu sun ciccire glob na wuta ma ba a bari ba wato barnan dai ya kai barna ofishin nan dai yanzu aka yanka shiga babu abin da zaka gani sai faifofi da takardu su ne kawai suke zube a kasa kamar da an ci gari da yaki
to sai dai kuma yanda ma wannan ke faruwa tuni har an soma cafke wasu dake da hannu a wannan wasan son kayakin DSP Sulaiman Hangroje jami'an hula da jama'a na runa yan sannan jar Adamawa yace kawai yanzu an samu nasarar cafke sama da mutum 120
to yanzu dai rundunar yan sanda da sauran jami'an tsaro a kokarin da suke na dakile wannan fitina an samu nasarar cafke musum sama da 120 da wani abu akai yanzu haka da nake gaya maka sannan an yi nasarar kwato wasu kayayyakin wanda wasu suka sata daga rumfunan mutane da kuma rumfunan gwamnati sannan kuma a ciki akwai hadda traktoshi da kuma motoshi da kuma kayan injinan ruwa da makamaninsu har ila yau kuma muna nan muna gudanar da bincike domin dakile wannan abin daga yaduwa zuwa wasu sassan jiha
to yalla bai ko mutun nawa suka rasa rayukansu kuma ina ma batun cewa jami'an tsaro sun harbi wani matashi har lahira a jihar Adamawa
har yanzu ba mu samu rahoton ko wani ya jikata ba amma tunda dai muna da jami'ai masu gudanar da bincike kuma riga an baza zuwa an ba su umurni su gudanar da bincike da gaggawa idan har an gama bincike idan mun samu labarin ko wani guda za mu iya sanar da ku
kuma da menene dai in yi magana kan cewa ya zama lafiya ya fi zama dan sarki Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gai da Ibrahim Abdul Aziz. Har yanzu dai kuna tare da Sashin Hausa na murar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya dawo da ci gaban labarai.
Kasar Afirkos da take Afirka ta yamma ta fara samun yan rikice-rikice kafin zaben ranar 31 ga watan Oktoba. Kana masu fashin baki na nuna damuwa akan yiwuwar ci gaban samun rikici. Jami'un adawa sun sanar da janyewan su a zaben kana suka buƙaci magoya bayan su bijirewa hukuma. Tarzoma ta haifar da damuwa a yankin Afirka ta yamma. Kana ta tsayar da harkokin yawon bude ido CIC. A shekarar 2010 kasar ta fada a cikin tashin hankali. Bayan da shugaban kasar na wancan lokaci Laurent Gbagbo yake amincewa da nasara da alasani watara ya yi a kansa lamarin da ya tada yaki da ya sanadiyar kashe mutum akalla 3,000 tun daga lokacin kasar ta ga sauyi masu yawa a karkashin wadin mulkinsa sau biyu watara ya samar da bunƙasar tattalin arziki da sauye-sauye a harkar tsaro da kyautata rayuwar mutanen kasar a maimakon ya ajiye mulki a wannan shekara watara ya kuma shiga takara a karo na uku ya hakikance cewa ya gama wa'adinsa na farko kafin aka fito da dokar da ta kayyade adadin wa'adin shugaban kasa a shekarar 2016 abokar adawansa sun kalubalance shi cewa wannan matakin ya saba wa doka Christopher Famunyo shine daraktan wata kungiya mai sa ido akan ci gaban demokradiya Afirka ta yamma ya ce zaman lafiya a Africos na da muhimmanci ga baki dayan Afirka ta yamma
it's an important hub for the coastline countries
Ya ce dandali ne mai muhimmanci ga kasashe da ke gabar teku da ma kasashen yankin Sahel da suka dogara akan tashoshin jirgin ruwan Abuja domin aikewa da kayayyaki. A don haka idan Cote d'Ivoire ta ci gaba ta samu bunƙasar tattalin arziki da daidaituwar siyasa zai tasiri akan sauran kasashen da ma 'ya'yanta. A ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da sayarwa Taiwan makamai da suka hada da motocin sulke 100 na tsaron gabar teku da kamfanin Boeing ya kira a wata harkar da za ta iya kai dala biliyan 2 da miliyan 370 a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin. Sanarwar na zuwa wuni guda ne bayan da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta amince da sayarwa Taiwan wasu nau'ukan makamai da suka hada da na'urar gano da tantancewa da makamai masu linzami da atilali wanda baki ɗayansu za su ci dala biliyan 1 da miliyan 800, lamarin da ya sa China ta yi barazanar saka takunkumi akan wasu kamfanonin kera makamai na Amurka. Tun da safiyar jiya Litinin a Beijing, mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen China ya faɗa wa manema labarai cewa China za ta aza takunkumi akan wasu kamfanoni da suka hada da Lockheed Martin, Boeing Defense da Raytheon da wasu kamfanonin Amurka, cewa suna da hannu a matakin da Washington ke ɗauka na sayarwa Taiwan makamai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokacin da zamu leƙa jihar Filato, inda shugabannin al'umma da ma na addinai ke kira ga matasa da su mayar da wukaken su kube. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton.
Biyo bayan wawashe rumbunan ajiyar kayayyakin abinci na gwamnati da kwashe wasu muhimman kayan aiki a ofisoshin gwamnatin jihar Filato da wasu matasa suka yi, shugabannin al'umma da na addinai na kan huduba wa matasan kansu rungumi ɗabi'u na gari kasancewar su ne shugabannin gobe. Matasan sun shafe kwanaki 2 suna ganowa da fasa duk wani wurin ajiyar kayan gwamnati da suka hada da kayan abinci da na gona har ma da kujeru da tebura da lalata muhimman takardu a ofisoshin gwamnatin jihar Filato. Shugaban Ƙungiyar haɗin kan Krista wato Kan reshen jihar Filato Reverend Father Polycarp Lubo ya ce kamata a yi matasan su ba gwamnati damar duba bukatun da suka gabatar mata.
Abin da muke so ga matasa shine tunda su gwamnati sun tashi asiye game da abubuwan da ke faruwa, su ya cancanta a ba ma gwamnati zarafi zuna su dango da mataki za su ɗauko, ko da kai musulmi ne ko da Krista ne, ba wani ke firjigi da ke faruwa. Balanti an kama ma mutan Jostor ko Jostor ba an kama ne yamu wanda suke bukata ne a jihar Filato. To ya zo ya juyo ya zama sata. Iyayen ma da suka tafi da yaransu, su ma in yaran suka kawo ina akwai ya kamata a kwabe su ina suka fitar wa ina. Kuma duk musulmi ko duk Krista da ya amince da fashin da yake dan ba daidai ba ne.
Mai martaba sarkin wase Alhaji Muhammadu Sambu Haruna ya ce dole sai an zauna da masu tada hankalin don samun maslaha.
Abu na farko shine zauna mu fuskanci menene damuwanmu. Waɗanda suke neman waɗannan tashin hankali suna amfani da kabilanci ko kuma addini, shine a zauna tare da su a yi magana mu fuskanci gwamnati da abu mai yiwuwa ta zahiri, tunda ba za ka ɗauki hakkin wani ka ba ma wani ba. Abu na biyu shine abinda muka gada gurin iyaye da kakanni mun bashi, yara suna son su fi karfin jama'a, zaman banza, shaye-shaye da sauransu shine abinda yanzu matasa suka fi ba da karfi a kai. To saboda haka yanzu muna amfani da dama da muka samu ta tsarori na gwamnati daban-daban saboda yaranmu da mu kanmu da manya a koma ga noma da kuma ayyuka da ya shafi sana'an hannu, saboda zaman banzan da ake yin nan shi yake kawo tashin hankali.
A gefen gwamnati kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manjang ya ce jama'a su yi haƙuri da juna don samun mafita.
Babban kira shine wannan jihar kamu ce. kanmu yadda wani ya gare mu mu zo mu kona jihar kuma ba inda zamu tafi saboda haka boye hakuri da juna ayi hakuri da gwamnati ayi hakuri da juna
rundunar wazar da zaman lafiya ta special task force a jihar Plateau tace ta kama mutane 300 da suka fasa hukumar inganta harkokin noma a jihar suka kwashe taki da sauran kayayyakin noma zata kuma kai su gaban hukumar dake da alhakin yi musu hukunci masu nazari na bayyana cewa irin barnar da matasan suka yi zai kara durƙusar da harkokin tattalin arzikin jihar Plateau da tuncan ta sha fama da rikice-rikice Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji masu sauraro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma lokacin da zamu leka jamhuriyar Niger kafin mu saki komawa Najeriya inda wata sabuwar dambarwa ta barke tsakanin bangarorin da ke rikicin shugabancin jam'iyyar Modan Lumana a jamhuriyar Niger bayan da ofishin ministan cikin gida ya bayyana taron da bangaren Umar Noma ya gudanar a watan jiya a matsayin halittacce duk wanda cewa wata kotun birnin Yamai ta haramta masa amfani da sunan wannan jam'iyya wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Wasiƙar wacce ke dauke da sa hannun maga takardar ofishin ministan cikin gida Idar Adamu na matsayin wani matakin raba gardama a tsakanin bangarorin da ke hamayyar shugabancin wannan jam'iyya waɗanda kowanne daga cikin su ya gudanar da nasa taron a garin Doso a ranar 21 ga watan Satumban 2020 Annafi Ahmadu shine sakataren watsa labaran bangaren noma
mu musan da bisa ka'ida ne mun kai kongaren mu bisa kardun lumana ne mun kai kongaren mu da sakamakon ya huto mun ji dadi muna ma Allah godiya da bamu bi ƙarya ba muna bisan ka'ida
to sai dai uwar jam'iyyar ta Modan Lumana wato Bureau Politique National ta yi watsi da matakin na ofishin ministan cikin gida domin a cewar ta tuntuni kotu ta warware rikicin da ke tsakanin su da bangaren noma kamar yadda kakakin su Lawali Salisu ya bayyana a yayin taron gaugawar da suka kira
decision ta justice abinda tace tace kowanne dan kasa ta shahi shi ashe akwai wasu 'yan kasa daban wanda decision ta justice bata shahe su ba tunda takardar da aka hido daga ministan cikin gida yau kalkashin SG na ministan cikin gida ya rataba hannu da kanshi sun nuna mu ba ruwansa da kotu to dan haka wato matsala ta noma mun riga mun kare ta
uwar jam'iyyar da ke ikirarin ta kunshi kashi biyu daga cikin uku na wakilan jam'iyyar na kasa na zargin jam'iyyar PNDS tarayya da hannu a rikicin shugabancin da ya barke a tsakanin ƴaƴanta da nufin datse musu hanyar shiga zabe
abokin adawa mu gwamnati ce da jam'iyya mai mulki ita ce PNDS tarayya gurin Muhammad Isu na a hana jam'iyyar Modan FA to mana zabe muna musu albusharin da in ban mu shiga zabe ba to PNDS tarayya ma ba ta shiga zabe
to amma a cewar kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya Asmanu Muhammadu babu kamshin gaskiya a wannan zargi.
Jam'iyyar PNDS tare tunda aka kafa ta, ita zabe take tafiya. Kuma kullun aka yi zabe gaba take tafiya. Dan haka ba mu jin tsoron kowace jam'iyya a kasar Niger. Mu ba mu jin tsoron zabe da kowa a cikin Niger. Sallah waɗannan mutane tunda sun ka fara adawa, kullun koke suke da jam'iyyar PNDS tare. Magana ta shahi minista ta cikin gida ba magana PNDS bace. Magana kasa ce.
Maga takardar ofishin ministan cikin gida Idar Adamu da na kira ta waya ya bayyana min cewa ba shi da damar magana domin yana cikin wani taro. Rikicin shugabancin jam'iyyar Modan Lumana ta tsohon Prime Minister Ahmad Ahmadu bugo da ƙari dan takarar zaben shugaban kasa mai zuwa wani abu ne da ya samo asali bayan da uwar jam'iyya ta tsige shugaban riko Umar Noma. Mafari kenan aka garzaya kotu wanda kuma daga bisani aka bashi rashin gaskiya. To amma takardar halaccin da ya samu daga ofishin ministan cikin gida wani abu ne da ya sake farfado da wannan dambarwa a yayin da ya rage watanni biyu kacal a je babban zabe. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sulaiman Barma idan muka koma Najeriya kuwa kungiyoyin tallafawa marayu da zawarawa da suka hada da matan da mazajen su suka rasu sun hada kai a inuwar kwamitin marayu na kungiyar Izala ta Jibus wajen taron yayi matan da aka koyawa sana'o'i don samun dogaro da kai masu jawabi sun ce tallafawa matan ne zai ba su damar kulawa da marayu da hakan zai hana ta da kangararrun yara da kan zama 'yan ta'adda ko mashaya miyagun kwayoyi Nasir Azami Ɗaya gare ka.
Kwamitin GBS a Abuja na kula da marayu da matan da mazansu suka rasu ya koya wa mata 120 sana'o'i daban-daban don samun dogaro da kai.
Sunana Sale Muhammad Dan Agaji. Farko dai abin da dama muka shirya guda 100 ne. Ama guda 60, Buhari guda 40, koke-koke ta yawa har ya kai ga an samu ƙari, an samu guda 120.
An gudanar da taron yayi matan a farkon makon nan, inda matan suka nuna basirar su da abubuwan da suka koya, kama daga man shafawa, man gyaran jiki, maganin sauro da sauransu. An ware mata 6 da suka fi sauran kwazo, inda aka ba su kyautuka da yi musu fatan su koyar da wasu matan sana'a da hakan zai taimaka musu wajen kula da yara marayu da ke gaban su.
Sunana Zainab Haruna. Yanzu na ji na auri wani ai ba ku da lokaci bane zan ce ba ni kaza in yi kaza, ina son nima in tallafawa ƴaƴana. Ya Allah mahaifin su bai da ƙarfi, zan samu idan ina sana'a ni ma zan cire in dan biya wa yara na kuɗin makaranta da sauransu, dan wa'in su hidindimu dai haka.
Sunana Hawa Ulawal. Ni ɗaya daga cikin ɗaliban da ta zo na ɗaya ne. Dan mutum ya mai da hankali ya kuma sa gaskiya da riƙon amana a ciki, ba zai san abun da gaba za ta haifar ba, maybe ya fi haka. Kun san an ce neman halak da wuya, to sai mutum ya dage ya jajirce, saboda akwai wuya kam dan wuya.
Ɗaya daga manyan baki a taron, Alhaji Abdullahi Abdulmalik Digi, ya ba da kyautar naira 180,000 ga mata 6 mafiya kwazon.
Muna kiran gwamnati da babban murya ta taimaka ma waɗannan bayi naka. Gwamnatin tarayya ce, gwamnatin jiha ce, a'a gwamnatin local government ce. Mu dai fatan mu kowaye dai a taimaka ma waɗannan bayi Allah marayu su samu abin da za su inganta rayuwarsu kamar ƴaƴa masu iyaye a raye.
Ita ma jami'ar wata kungiyar tallafawa marayu, Hajiya Ruqayyatu Hussein, ta ce ba buƙatar tara makudan kuɗi kafin mutum ya shiga aikin tallafawa marayu da miskinai.
Ba wai sai kana da shi da yawa ba, ko kaɗan ne ka taimaka, da shawarwari ba kana iya taimakawa. Ta ja mutum jikinka yana gani abin da ke shi ma taimako ne. To da irin wannan zai sa zawarawa ba su dinga suna faɗa irin su karuwanci, su fi kasan waje ana wulakanta su, suna barace-barace akan hanya, duk wanda zai taimaka a irin wannan.
Shugaban kwamitin Alhaji Saidu Musa Yalwa ya buƙaci gwamnati ta riƙa shigowa lamarin da akwai ɗimbin marayu da matan da mazansu suka rasu a Abuja.
In aka ce yanzu duk mu tara zaura a Abuja mu karantar da su, yanzu da za a ba mu kwal ɗin gwamnatin tarayya ba zai iya ɗaukar su ba. Ni kaina ban san akwai irin wannan zaurawan Abuja ba, sai da Allah ya shigar da ni cikin wannan kwamiti na marayu. In ka ce mu akwai marayu a Abuja ba zan taɓa yadda ba, don ina ganin yaran kullum a mota ake kawo su makaranta a kada asibiti da sauransu. Ina tsammanin kowa wadatattu ne duka 'yan Abuja. Sai da aka sani cikin kwamitin marayu na gane a sai mawadatan kaɗan ne cikin 'yan mazauna Abuja. Masu wahala irina su suka fi yawa a Abuja. Wani bai da abin da zai ce ni yau na safe, yau bare na rana, bare na yamma, yana nan cikin Abuja.
A yanzu akan gudanar da taron sau ɗaya a shekara, da hakan ya sa kwamitin nazarin yin taron fiye da sau ɗaya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida nasu, to da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a taƙaice.
To Sarfila a taƙaice, ɗan takarar Democrat Joe Biden ya zargi shugaban ƙasa cewa ya karaya a yaƙi da cutar coronavirus, yayin da shugaban ƙasa Donald Trump yake maidawa tsohon mataimakin shugaban ƙasar martani a wani gagarumin yaƙin neman zaɓe a jihar Pennsylvania da ake kira da fagen daga. A jiya Litinin kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sake yi wa ƙasashe kashedi cewa a daina saka siyasa a harkar annobar COVID-19, tana mai cewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya kana cutar na ƙara ta'azzara. Kasar Abirkul da ke Afirka ta yamma ta fara samun 'yan rikice-rikice kafin zaɓen ranar 31 ga watan Oktoba, kana masu fashin baki na nuna damuwa akan yiwuwar ci gaba da samun rikici a ƙasar.
A nan da kira ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Malam Ali Ibrahim Gumel, wanda Allah ya warasuwa a makon jiya a unguwar Kawo da ke Kano. Allah ya ji kansa da rahama, muku mai kyau tuna mu ƙarshen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Tibahiru Gido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.